بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبود بوديا قال الله سبحانه وتعالى ليساك هدمو وانا يمشي نا لتنين ليق وترجب a shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 20 ga watan 4 a shekara ta 2015 na lissafin miladiya. Zamu tashi a darasin mu na 35 a karatun da muke na littafin Tajrid Tauhid al-Mufid na Malam Ahmad ibn Ali al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala. A kuma sabawar magana za mu tashi ko yawa, duk da yana buƙatar ƙara kulawa da irin lissafen da yake kawo mana, kaza ya kasu kashi kaza, kaza ya kasu kashi kaza, yau ma wani kashe-kashen za mu shiga. Ya ce thumma ahlu maqami iyyaka na'budu, ko nan ne? Tayi bismillah ko faqara.
أهل مقاعد إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفئها وأحقها بالإيثار والتخصيص.
نعم أربعة طرق
والتخصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أفلاج. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها وأشقها على النفوس
وأصعبها. طيب يو وني سابن دان چندا مشيغا دي يكي دا علاقة دا ما هنگر متاني دان غنى دا إتاكن تبوتر الله تندا منا مغانا ني أكن إياك نعبد وإياك نستعين. Yadda malam Ibn Qayyim a cikin Madarijus Salikin ya tattauna wannan mas'ala, shi kuma malam ya dauko daga gare shi maganar ibada da neman taimakon Allah akan ibadar. Yaya mutane suke hangen ibadar, wai wace ibada ce mafificiya, ta ina ake gane wannan ibadar tafi wacce? Wasu suna ganin gurgudan wahalar da ka sha a ibada shine zamanta mafificiya, wasu kuma suna ganin kishiyar haka. To wannan tattauna ita ce zamu je. Shine sai yake cewa thumma, bayan wannan ya kamata mu sani su ahlu maqami iyyaka na'budu, ma'abuta wannan matsayi na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iya maganar ibadar kenan. Shi yasa kun ga bai ce wa iyyaka nasta'in din ba, bai karasa ayar ba, saboda yana so ya kawo mahangar maganar ita ibadar. Yaya su masu ibadar suke hangen ibadar ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana ita ba, a'a ya suke kallanta a irin istihadin da suke wajen fifita wata akan wata, wacce ce Allah ya fi so a istihadin su, ba yadda Allah din ya faɗa ba, ya suke su mutane. Sai ce lahum fi afdalil ibadati wa anfa'iha wa ahqiha bil ithari wat taqsisi, lahum arba'atu turuq, suna da hanyoyi guda hudu. Ma'ana su ahlu maqami iyyaka na'budu nan lahum arba'atu turuqin fi ikhtilafihim fi mas'alati ma hiya afdalul ibadati wa ma hiya anfa'ul ibadati wa ma hiya ahqquha bil ithari wat taqsisi. Haka zancen yake, inda kun fahimta insha Allah. Ma'ana su ma'abuta iyyaka na'budu, ma'ana masu bauta, masu mai da hankalin su kan bautar Allah subhanahu wa ta'ala, suna da hanyoyi guda hudu wajen zaben da suke yi da fifitawar da suke su ce ibada kaza ita ce tafi falala, ibada kaza ita ce mafi amfani, ibada kaza ita ce tafi cancantar a fifitata. Shine ithari, ka fifitata, ka mai da hankali akan yin ta, shi ake nufi. Wat taqsisi, da kuma a keɓance ta da wato wani ihtimami, da wata damuwa ta musamman. Mun gane abin da siyakin zancen. To sai ce suna da hanya hudu, wa hum fi dhalika arba'atu asnafi, gwargwadon wannan hanyoyi guda hudun nasu su mutanen za mu iya kasa su kashi hudu. Mun gane hanya hudu ce, kowace hanya da mutanenta. to me kun yace mana at-tariqul awwal ya siffanta mana hanyoyin a zai siffanta mana ma'abuta hanyar ne sai yace su ma'abuta hanyar sun kasu kashe ina fata an gane to yace suna su dangi hudu ne as-sinful awwal dangi na farko ko kashi na farko indahum awrun su suna ganin anfa'ul ibadati ibadar da tafi kowace ibada amfani wa afdaluha wadda kuma tafi kowace falala da daraja ita ce me ashaqquha 'alan nufusi wannan ashaqqu shine khabar din ma'ana anfa'ul ibadati wa afdaluha wannan ma'tufi ne akan anfa'u shi afdalu din khabar din sa shine ashaqqu ma'ana ibadar da tafi amfani tafi falala a ganin su waɗannan mutane ita ce ashaqquha 'alan nufusi duk ibadar da tafi wahala a kan rai to ita ce tafi su suna ganin ya kamata mutum ya sha wahala gurgudan wahalar da ka sha a addini gurgudan kasancewar abin da ka bauta wa Allah da shi ka sha wahalar ya zama yafi na wani daban wanda ya zabi wani abin daban wanda ba wannan ba mun fahimci wannan ma'ana su a mahangar su gurgudan wahalar ka gurgudan ladan ka kuma gurgudan fifikon ibadar duk ibadar da aka fi shan wahala to tafi falala agun Allah shine mahangar su waɗannan mutane yanzu misali da zuwa haji da sallar azhar wanne ne fa wahala to su masu wannan sai su hangi wannan sai su ce ai tunda an fi shan wahala a haji to haji yafi amfani ya kuma fi falala akan sallah yawwa fiye da sallah saboda sallah bata kai haji wahala ba to duk abin da ku zaka sha wahala to anan ake so wato wannan ibadar da yake akwai wahala a cikinta to ita ce mafificiya ita ce mafi amfani kuma ita tafi cancantar a fifita ta wajen yi kuma a kebance ta wajen yawan aikatawa insha Allah an gane yanzu misali kawai na bayar ba lalle ya zama cewa haka suke bayarwa da haji da sallar ba amma dan ku gane bambancin wanne ne yafi wahala to wannan ita ce ka'idar da suke dauka zamu zo mu ji wa as'abuha kuma da tafi wahala ashaqqu da as'abu duk ma'anarsu daya daga mashaqqa shine ashaqqu wannan kuma daga su'uba an ce abu sa'ab abu mai wahala qalu za ta tambaye su me dalilin ku akan wannan qalu sai suka ce li'annahu domin ku irin wannan ko wannan lamarin ab'adul ashiya'i min hawaha domin irin wannan ibada din a cikin al'amura irin wannan ibadar sun fi nisa daga son zuciya ma'ana duk abin da yake za ka sha wahala a kai to nesa yake da a ce son zuciya ce mun gane domin in son zuciya ce mutum zai fi zaɓar ya huta ya fanta ma ya more ya ji daɗinsa to tunda ku an ce masa ga wannan ibadar ya aikata ta kuma a cikinta akwai wahala to duk inda wahala take tana nisa da son rai su mahangar da suka kalla kenan yanzu misali inda zaɓin mutum ne a ce an ba shi zaɓi da ya je ya sha wahala misali ɗauka a hajji amma bari mu ba da misali da wanda yake zaune a Makka in anan kake sai ka ce kawai ne kai wanda ka je hajji ko misali wanda yake zaune a Makka kullun zai shiga harami ya sallah to da ya je arfa ya je sa'ayin nan ya je ya sha waɗannan wahalhalun in ya ce wannan wahalhalun da zai sha na aikin haji su sun fi wahala don haka sun fi lada to anan ne sai aka tambaye shi menene dalili sai ya ce ai saboda shi ne ya fi nisa da son zuciya inda zaɓin zuciya ne gwanda in zauna in yi sallah a harami kawai in koma gida saboda me saboda ya fi sauƙi kun gane ƙa'idar tasu yawwa to sai suke cewa li'annaha ko li'annahu ab'adul ashiya'i ab'adu ya fi nisa a cikin al'amura da suka fi nisa min hawaha daga son zuciya hawaha haɗin wannan dumirin ya koma ila an-nafs yawwa an-nafs hawan nafs son zuciyar ita zuciya wa huwa haqiqatu ta'abbudi wannan kuma shine haqiqanin mabautar Allah a ce ka nisanci son zuciyarka ka bi abin da Allah yake so wal ajru ala qadri al mashaqqati shi kulada dama ana bada shine gurgudan wahala da aka sha wannan duka yana cikin dalilan su mun fahimci wannan to wannan ya jawo gashi yace warawau hadithan bari mu karasa nan sai in kawo wacce magana nake so in kawo ورووا حديثا سن رويتو وني حديثي da shi malam ibn al-qayyim ya masa hukunci tun kafin ya ambace shi laysa lahu aslu hadithin da ba shi da asali ma'ana ba shi ba a hujja da shi menene hadithin shine afdalul a'mali ahmazuha mafificin aiki a cikin ayyuka wanda yafi kowanne fifiko da falala shine ahmaz ahmaz gashi ne ya fassara mana sai ce ai as'abuha wa ashaqquha shine duk aikin da yafi wahala shine ma'ana ahmaz ba ahzan ba ahmaz daga hamz hamz wahala kenan da shiga gumurzu da rashin jin dadi shine ake nufi da wannan ahmaz to duk ibadar da ban ji ba ahmaz wahani yawa to wannan hadisi kamar da ya kawo ai ahmazu ha gashi na rubuce ba shadda sai dai in kai rubutun ka ne ko idan ne sai ka cire gilashin yawa akwai shadda a gunku yawa ahmazu ha damma din ce ka ganta kamar shadda ahmazu haka yake to wannan hadisin mun duba a can kasa ya kawo mana takhrijin sa ko shi malam sakawi ya ambace shi a cikin littafin sa al-maqasidul hasana da lafazin cewa afdalul ibadati ahmazuha thumma qala sane kawo maganar malam yusuf al-mizzi a mai tahdhibul kamal yana cewa huwa min gharaibil ahadisi wannan hadisi yana cikin bakin hadisai hadisan da ba a saba jin su ba walam yurwa fi shay'in min kutubis sittati intaha yace ba a ruwaito shi a wani littafi ɗaya daga cikin littafan nan guda shida da muka sani ba cikin bukhari la muslim la abu dawud ko tirmidhi ko nasa'i ko ibnu majah duk ba ciki sune al-kutubus sitta inji al-mizzi kuma al-mizzi yana da yancin ya faɗi wannan domin mal al-mizzi yusuf al-mizzi shine ya littafin tahdhibul kamal wanda ya bi yayi sharhi ya budada littafin al-kamal wanda ya magana akan duk rijalin da suka da riwaya al-kutubus sitta duk wani mutum da yana da riwaya ko ɗaya ce a cikin Bukhari ko Muslim ko Tirmidhi ko Abu Dawud ko Nasa'i ko Ibn Majah wanda littafai dai guda shida in dai ya ruwaito hadisi akwai sunan sa a cikin silsilar isnadin to malam Mizzi yana da tarihin sa ya kawo sunan sa a ina yake karatu a ina aka haife shi suwaye daliban sa suwaye malaman sa da irin hadisan da ya ruwaito littafin mujalladi 34 ne hakan kasa shi a gabanka manya shi kawai sunan sa tahdhibul kamal dan bayanin rijalin duk wani mutum da aka ambace shi a cikin isnadin ɗaya daga cikin waɗannan littafai guda shida kawai ko ashe yana cikin waɗanda suka cancanci su san cewa wannan hadisin ba cikin waɗannan littafai sane shi wa zakarahu abu ubaidin al-qasim ibn sallam daga cikin manyan malamai kuma magabata 224 ya rasu ya dade sosai yana da littafi sunan sa gharibul hadith a juz'i na 4 shafi na 233 ne ko min riwayat ibn abbas daga riwayar abdullahi dan abbas yace wan nuskhatul matbu'atu min al-gharib laysat nuskhatul al-musnada ne ko lakin fi hamishi al-matbu'ati naqlun an ba'd an-nusakh al-khatiyati wa fiha wato shi yana ya koma ne zuwa ga makhtuta manuscript na asalin littafin gharibul hadith yace babu wannan hadisin amma a hamishin matbu'ar littafin da aka buga a hamish dinsa an ambaci cewa akwai nuskar da aka ambaci wannan hadisi din shine yake cewa yurwa hadha an ibn jurayj an ruwaito wannan daga abdul aziz ibn abdul malik ibn jurayj amman haddathahu an ibn abbas daga wani wanda ya ruwaito masa ya bashi labari shi kuma daga ibn abbas kaga daga jin wannan ibn jurayj dalibin ibn abbas ne in har bai fadi wanda ya gaya masa hadisin ba kuma ba ibn abbas din bane kaga wani abu ne tadlisi yayi ne kuma wannan yana cikin abin da zai jawo ya zama isnadin bai inganta ba to yace qala abu ubaidi ya fassara yace ahmazuha yaani amtanuha wa aqwaha abin da yafi karfi yafi tauri amtanu abin da yake mai tauri wa aqwaha kuma mai karfi shine dai mai mashakka din yace wanzur an nihaya fi gharib al hadith ka duba litafin an nihaya fi gharib al hadith wannan na ibn al athir ne shi kuma da kuma kashf al khafa da kuma al mahaba aya to wannan ba shine bane zance ya kare wannan ya shiga wani zancen daban to mu koma asalin saman litafin yace mana warawu hadithan la as laysa lahu aslu afdalu al a'mali ahmazuha ay as'abuha wa ashaqquha wa ha'ula'i mana yace waɗannan mutanen masu wannan ra'ayin cewa duk ibadar da tafi wahala ita ce tafi kowace ibada yace hum arbabul mujahadati sune ma'abuta mujahada arbab nan jam'in rabbi rabbun nan ba ubangiji ake nufi ba ma'abuci ake nufi arbab bi ma'ana ashab nan wurin mun gane domin rabbu yana zuwa bi ma'ana sahib kamar da ake cewa rabbul baiti ba za ka ce ubangijin gida ba ko sai ka ce me sahibul baiti yawwa to hum arbabul mujahadati sune ma'abuta yin mujahada kokari su suna ga kawai dagewar mutum da zai a wajen ibada ya killace kansa ita shan wahala to yafi kowa bauta mun gane su amma hangarsu zamu zo mu ji wacce wa kowanne ra'ayi ne mafifici amma wannan mu fahimce shi abinda suke gani kenan to sai ce waɗannan su ne wal jawri anan nufusi da kuma zaluntar kai su ne ma'abuta mujahada shan wahala wajen ibada wal jawri da kuma zalunci alan nufusi akan rayukansu waɗanda suke wahal da jikinsu sosai su wahal da kuma rayukansu kun ga wannan ya zama zalunci shi yasa ma nan har malamin kun ga ya nuna mana kenan wannan ra'ayin ma ba daidai bane tun daga nan ko tun da ya kira shi zalunci akan rai domin duk mutumin da zai azabtar da kansa to hakika bai yi abin da yake shine maqsudin shari'an nan ba qalu sai suka ce wa innama tastaqimu an-nufusu bidhalika wai ai su rayuka suna miƙewa ne kawai in an musu irin wannan horon mai tsanani iz domin kuwa tabu'uha dabi'ar nature shine tabu'u nature din wato dabi'ar su rayuka hadin da ya damirin nufusun ne dabi'ar da aka sani na rai shine alkasalu rai yana san kasala wal mahanatu da da'af mahana nan ana nufin rauni mutum yana son rauni da kasala ya huta wal ikhladu ila rahati da kuma karkata da dawwama akan hutu ya zama ya dawwama akan hutu shi dai kawai ya huta fala tastaqimu illa bi rukubil ahwali don haka ba sa miƙewa su bi hanya daidai sai idan sun hauhawi sun aikata abin da yake mai wahala mai tsoratarwa ahwal da hababba ba ahwal ba in an ce ahwal jam'in hal hali kenan ahwal kuma da hababba abubuwan tsoro shi yasa ake cewa ahwalu yawmil qiyama halayen wahalhalu da tsorace na ran tashin kiyama abubuwan da za su kawo maka razana da firgici su ne ahwal wato rayuwa wai ko rayuka ba sa miƙewa sai idan sun hau wani abun tsoro wata hammulil mashaqi da kuma wato ɗaukar nauyin abubuwa masu wahala to daga nan ne mutum zai horu zai zama mutumin kirki in ba da horuwa da shan wahala ba a ibada to mutum ba zai zama mai istiqama ba kun gane zancen su wannan maganar a wancan hadisi bayan mun ji shi wannan da yake cewa la asl laysa lahu aslun ko afdalul amali ahmazuha wasu malamai sun ce duk da wannan lafazi bai inganta ba akwai wasu lafuzan da suka zo da suka inganta amma suna da bayani da tawilin da malamai suke musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha radiyallahu ta'ala anha wa innama ajruki ala qadri mashaqqatiki wannan lokacin aikin haji ne a lokacin aikin haji ya taba gaya ma Aisha wannan a malamai da suke bayani akan wannan suka ce asali wannan hadisi shi kuma yana da alaka ne da iya mawdu'in da aka kawo shi da iya maganar aikin haji mun gane wannan suka ce amma asalin shari'ar musulunci ba a dora ta akan shan wahala ba shi yasa kullun nususin shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha bal ai ko manzo ma annabi sallallahu alaihi wasallam an bada labarin zuwan da zai yi zai daukewa ahlul kitabi wa halhalin da aka dora masa aka dora musu wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim don haka ashe kenan al isr isr shine abu mai wahala da tsanani aglal kuma shine kukume da za a kuntata wa mutane in ya zama za a aika manzo don ya dauke wahala to ashe kenan wahala ba ita ce maksudi ba a shari'an nan mun fahimci wannan ko yau don haka wannan ra'ayin ba shine daidai ba ko ta magana da malam ibn simiya naga yayi na dauko mana ita saboda munasabar wannan magana din a cikin majmu'in fatawa yana cewa qaulu ba'dhin nasi maganar da wasu mutane suke cewa as-sawabu ala qadri al-mashaqqati ladan mutum yana da alaka ne da gurgudan wahalar da ya sha ma'ana in ka sha wahala da yawa to zaka samu lada da yawa wannan maganar sai ce laysa bi mustaqimi ba magana ce akan hanya ba alal itlaqi wato a sake ta haka kawai a ce eh haka magana take ce ba haka bane kama yastadillu bihi tawaifu ala anwa'in min ar-rahbaniyat wal ibadat al-mubtada'a yace kamar yadda wasu tawaif wasu kungiyoyi na addinin musulunci suke amfani da wannan kalmar tare da cewa ba hadisi bane wannan al-mashaqqa ala abin nan kai al-thawabu ala qadri al-mashaqqa ko dake wannan suna ishara zuwa ga hadisin da na ambata mana na Aisha wanda yake kuma muslim ya ruwaito shi sahihi ne to suna amfani da wannan hadisi dan su baiwa kansu damar yin wasu abubuwa na rahbana rahbana shine abin da mutum ya zama ruhbani mai ma'anar ruhbani mai ibada mutumin da zai koma kauye ko ya koma gefe ko ya tiskadi ya buya ba a ganin sa a cikin gari bai san kasuwa bai san komai bai je ya shiga kalwa yace masu yin wannan suna kafa hujja da wannan hadisi da kuma wasu ibadoji daban-daban waɗanda na bid'a ne an kirkiro su ne an sa addini allati lam yashra'ha Allahu wa rasuluhu wanda Allah da manzansa ba su shar'anta su ba min jinsi tahrimatil mushrikin kamar dai irin jinsin abinda mushrikai suke haramtawa kansu kamar su ce wannan dabba tunda ta an haife ta rana kaza to an haramta hawanta don haka ta zama ta gumaka ai kun ga irin wannan ai ba Allah ne ya haramta ba su suka samu kansu to sai ce irin wannan abu yace wa ghairihim da kuma wasu ne ma wanda ba su ba ma ahallallahu irin su haramtawa kansu abinda Allah ya halatta musu min at-tayyibati ne daga abubuwan da suke masu tsarki yace wa mithlu at-ta'ammuqi wat-tanattu'i alladhi dhammahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yace haka nan misalin irin zurfafawa da tsanantawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zarga haifu qala inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa halakal mutanatti'un masu zurfafawa a addini sun halaka masu dora ma kansu abubuwa masu wahala wata ran an ya shigo gida ne sai samu wata mata a gun Hafsa ta daure kafafunta ko ta sa kanta a cikin sasari wai sai ya tambaya wannan meye take wai bacci take yi ta daure kafar domin in ta matsa dan ta farka ta yi ibada ta ji kanta a daure shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haba ma yace alaikum ma tutiqun ku dora makanku abinda za ku iya mana kar ku dora makanku abinda ba za ku iya ba yace waɗanda suka halaka a bayanku sababin halakar su shine irin wannan wuce iyaka a wajen ibada sai ya hana ta wannan kuma ya fadi a wani hadisin ya kawo wannan maganar cewa halaka al-mutanatti'un sannan har wani yake cewa wa qala law mudda lish-shahr lawasaltu wisalan yace da za a bani dama a miƙan mun da wata yace da nayi wisali mai wisali hada wato azumi mutun ya azumi ba tare da shan ruwa ba kai azumi tun daga asuba in magariba tayi ba za ka sha ruwa ba sai ka ci gaba da azumi har cikin dare to yace kun san wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce yana yin wannan sahabbai suka ce za su yi sai ce a'a ni ubangiji na yana ci da ni yana shayar da ni ta inda ba ku sani ba ku kuwa tunda ba haka kuke ba an hana muku ku yi wannan saboda me saboda baya cikin maqsudin wannan shari'ar a dora mutane irin wannan wahala din mun fahimci waɗannan dai yace mithlul ju'i wal atshi al mufrit alladhi yadurru al aqla wal jisma wa yamna'u ada'a wajibin aw mustahabbatin anfa'u minhu yace kamar irin wahalar da mutum zai ji ta kishiruwa ko yunwa mai tsanani wadda ta wuce iyaka wadda za ta iya cutar da hankali ta cutar da jiki yanzu irin masu shiga halwa dinnan wani muka yi magana makon da ya gabata mutum ya shiga halwa yayi sati guda bai ci komai ba, ba ruwa, ba abinci, kuma sannan baya ganin kowa. Kun san matsalar, in kun tambayi malamai ko likitoci da suka san harkar abin da ya shafi kwakwalwa yadda take, wato azabar da take cikin a bar mutum bai magana da kowa ba na wani lokaci, ita kadai fa azaba ce. Ko ana baka abinci, kawai a turo mu abincin kamar dabba a juya, ba mai ba za ka samu magana za ka ji yawa kowa ba. Duk mutumin da zai wata ɗaya bai magana ba, to sai ya kusa haukacewa. Ku tambayi likitoci za su gaya muku wannan. Akwai matsala sosai. To ballantana a ce wannan ya haɗu da ba abinci, ba abin sha, haka kawai za ka zauna ba magana da kowa. To kaga wannan ya durrul aqla, zai cutar da hankali, zai kuma cutar da jism, jikin mutum, har a samu rashin lafiya. Sannan kuma wa yamna'u ada'a wajibin, zai hana maka bada ko aikata abin da yake wajibi. In mutum shi ya sa kansa wannan ya shiga wannan halwa din ya buya, aka kulle shi ko kulle kansa ba a kurkuku ba fa, shi ya sa kansa, kaga wannan ai ya hana kansa zuwa sallar ba juma'a kawai ba ma jam'i, tunda ya kulle kansa ya buya. An ce hayya ala sala bai fito ba, ko hayya ala al-fala bai fito ba, aka yi sallama aka kare duka bai fito ba, kaga yayi me akan ibadar da Allah bai shar'anta ta ba, ya bar abin da yake wajibi. To Allah madaukaki ba ya dora mutane irin wannan ibada din, shine abin da malami yake so ya faɗa. Duk ibadar da yake sai an sha irin wannan wahalar kuma ta sa maka ka bar wajibi ko mustahabi, to ba cikin abin da wannan shari'a ta mu ta zo da ita. Yace wa kadhalika al-ihtifa'u wa ta'arri, haka nan mutum ya rika abin nan ya tsireta, wal mashi, da kuma tafiya, alladhi yadurru al-insan, mutum ya dora kansa tafiya, yace shi zai tafi zuwa maka a kafa haka kawai wajen ya sha wahala, ga jirgi ga mota a sauƙaƙe masa ba zai hau ba, sai ce a shi a kafa zai tafi, ba kuma dan rashin guzuri ba, a shi dai a kafa zai tafi dan ya sha wahala, wai a hakan zai fi samun lada. Karo wani wanda ya dora ma kansa wannan azabar kwanan nan, ko wai daga Lagos zai tafi Abuja saboda Buhari ya ci zabe. Yanzu da addini aka ce yayi wannan abun, sai ce ba zai ba, ko ba haka ba? Ya kamata mutum ya zama mai hankali da Allah, ya daina dora kansa abinda ba wani shari'a ba ta dora masa ba, kuma akwai rashin hankali a ciki. Wata rana akwai wani bawan Allah, shine Ibn Taymiyyah ma ya kawo misalin sa anan, sunansa Abu Isra'il, zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai aka ganshi ana tsakar rana fa, sai koma waje can a tsakiyar rana, ba a cikin inuwa ba, ya tsaya a tsaye ya cire takalminsa kuma yana azumi. Ku duba ku ga rana ta Sahara zafinta, sannan kuma ya zama ba takalmi a kafan mutum, sannan yana azumi, sannan kuma tun safe yake tsaye a wannan gurin, kuma ba a gindin bishiya ba. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan waye? Sai aka ce Abu Isra'il. Me yake? Sai aka ce ai nazari yayi, alwashi ya dora wa kansa, shi ba zai shiga gindin bishiya ba, mana la yastazillu wala ya'kulu wala yashrab, ba zai ci abinci ba, ba zai sha ba, kuma sannan ba zai shigo karkashin wata bishiya ya shiga ya sha inuwa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku umarce shi ya dawo kuma ya ci abinci ya sha ruwa, ya aje wannan azumin da ya dora ma kansa, domin ku Allah madaukaki bai halatta wa mutum irin wannan ibadar ba. To kaga waɗannan abubuwan shine Ibn Taymiyyah yake cewa wannan asalin yana nuna mana cewa ba a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya koya mana ibadar da take sunanta mai wahala ba. Mun gane wannan ma'ana shi abinda suke faɗa, ita wahalar qad takunu lazimatan lil ibadati naw'an la min haythu al asl, za a iya samun wato wahalar tana tare da wata ibada a wani nau'i, ba wai asalin jinsin ibada in ka kalle ta a ce akwai wahala ba, amma za ka samu wata ibadar akwai yar wahala. Amma kuma duk wahalar malamai sun kasa kashi biyu, akwai wahala wadda take fauqa taqa, akwai kuma wahalar da take yumkin tahammuluha, wadda ta wuce iyaka da wadda kuma za a iya dauka. To duk ibadar Allah babu wadda ya dora mana wadda take fauqa taqa, ita ce wadda ake nufin la yukallifu Allahu nafsan, sai ce me illa wus'aha. To duk wahalar da kaga an dora a addinin nan, to tana cikin karkashin abin da dan adam zai iya. Mun fahimci abin? Shi yasa aka baka dama duk halin da ka shiga na wahala, in ba za ka iya ba, to an baka wani halin ka sako kasa zaka samu wani halin mishi in aka ce kai sallah wajibi ne mutun ya sallah a tsaye haka ne ko to idan ba shi da lafiya ba zai iya tsayawa ba ba a dauke sallar ba sai aka ce yayi sallar amma a halin da ba tsayen ba idan zai iya ko ya jingina ko kuma ya zauna a zaune gurgudan dai abin da zai iya kun ga ashe kenan duk inda aka samu mashakka to ana samun sauki shi yasa ma malamai suka fidda wannan kaida daga cikin alqawaidul fiqhiyya mashhura da kuka sani wace ake cewa al mashaqqatu tajlibu at taysir al mashaqqa tsanani yana jawo at taysir saukakawa to don haka wannan shine gundarin musulunci ba kawai mutun ya zabi ibada ya ce gurgudan wahalarsa gurgudan ladan da zai samu ba suna cewa wannan hadisi na Aisha da makamancinsa da za a samu yana magana ne akan hali da ya shafi ma'ana qadiyya ce ainiya in an ce qadiyya ainiya alqadaya alainiya la ta'ummu a ka'idar malamai ma'ana duk qadiyyar da aka ce qadiyya ce ainiya ma'ana a wannan specific halin aka yi maganar ta to ta tsaya iya nan ba ta da umumi in an ce ba ta da umumi kuwa ashe ba za ta shafi wani wanda ba wannan da aka yi magana akan sa ba Allah ya sa kun gane wannan domin me in aka ce za ta yi umumi to ta saba ma usulin shari'a sauran na wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha din da sauran dai abubuwa da muka yi magana akan su Allah ya sa dai an fahimta shi yasa malamai suka ce taqassudul mashaqqati a shari'a bid'a ne me ma'anar taqassudul shari'a mashaqqa mutum yayi ya nufanci ma'ana ya nufi ibadar da kawai dan ya sha wahala ba dan akwai wahalar ba a'a ga zabi iri iri an ce zaka iya wannan zaka iya wannan sai ya zabi mai wahalar wannan suka ce yana cikin abubuwan da suke jefa mutum cikin harkar bid'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin siffofinsa shine ba a taba bashi zabin abubuwa guda biyu ba sai face ya duba mai sauki ya zaba sallallahu alaihi wasallama in dai aka ce ga abu biyu dauki daya to zai duba mai sauki sai ya zaba shi yasa malamai har yanzu suke cewa mutum ya duba ibada ba ta bangaren sa ba ya duba ta bangaren ubangiji kun gane wannan a'a ibada ana gane falalarta da girmanta da darajarta ne ta bangaren ubangiji ne yasa ta zama mai falala ko ko zabinka ne to ka bi zabin ubangiji in Allah ya ce kai kaza to a lokacin da yace kai kaza din duk abin da yake kai zabin kanka ne kai ka sa kanka to ka bar shi kai abin da Allah ya ce ba za ka je ka shiga ka ce kai tauridi kai tauridi kai tauridi a kira sallar azhar kana zaune baka je ba a kira la'asar baka je ba ka kwana bakwai ka buye wai kana zikiri wannan kun ga ka kalli me kanka ka kalla so kake ka tara lada to Allah kuma ya bada umarni a can fita ka je kai kaza to ka duba maslahar ubangiji ba maslahar ka ba shine zaman lafiya a addini in ba haka ba kuwa za a shiga cikin bidiyoyi malamin zai kawo mana wani abu nan gaba da yake da alaka da wannan mu je mu ci Allah ya sa dai an fahimci wannan din yace wa haula mun yi nan ko as-sinfu thani za mu tashi dangi na biyu ko jama'a ta biyu wajen wannan kallan da wannan lura da wannan matsala din qalu sun ce afdalul ibadati wa anfa'uha ibadar da tafi fifiko da daraja kuma tafi amfani shine at-tajarrudu tsiraituwa ba wannan nufin tsiraituwa daga kaya ba tsiraituwa daga duniya da damuwa da ita waz-zuhdu fi dunya da kuma gudun duniya in an ce tajarrudin shine dama ka fitar da kanka ka koma gefe ya zama ka tsiraita daga duk abin da ke sunansa duniya kai ka rabu da duniya والزهد في الدنيا والتطلل منها da karanta wani abu na duniya ghayatul imkani matukar yinka ma'ana koda kana da damar ka ji dadi to ka hakura da jin dadin nan ka zauna cikin wuya wannan kuma wani nau'in ne daban fa ma'ana wasu jama'a ce daban wattirahu al-ihtimami biha da yi watsi shine ittirahi kai watsi da al-ihtimami biha himmatuwa da duniya wa adamu liktirasi da kuma rashin damuwa lima huwa minha ga duk wani abu wanda yake bangare ne na duniya kar ka damu da duniya ka sa kaya bususu ka zama cikin kazanta kuma kaitacin abu mai wahala ma'ana abin da bashi da dadi karka hawo wani abun hawa kawai kai zauna kai ta azabtar da jikinka da zuciyarka suka ce wannan ibadar da take da alaka da wannan ita ce tafi amfani tafi falala inji su waɗannan to wannan ila Allah darasina mu yau akan su zai tsaya yace thumma haula'i qismani yanzu mun ji mutane dangane da ibada wacce ce tafi wacce ce tafi amfani sun kasu kashi hudu ko kashin farko waɗanda suke ganin cewa ibadar da tafi wahala ita ce mafificiya mun ji su mun gama da su to na biyu su kuma suka ce ibadar da tafi wahala ita ce mutum ya tsireta daga duniya ya gudun duniya ya rabu da duniya baki daya nan kun ga ba zancen bautar Allah wato wani nau'i na ibada ba a'a ita kanta gudun duniyar ya zama cewa ka rabu da duniya kwata kwata ka sake ta saki 100 ma dubu ko makamancin wannan baka da alaka da ita kawai ka sha wahala a wannan duniya suka ce wannan shine daidai ita ce ibadar da Allah yake so to sai ce wannan din su ma kashi biyu ne yanzu kun ji kashi na biyu ya kasu kashi biyu to ku rike haka yace thumma haula'i qismani fa awamuhum ga magarin su marasa karatu ko in ce waɗanda ba su ne manya a cikin harkar ba mun gane zannu anna hadha ghayatu suna zaton cewa wannan wata manufa ce da ake so a cimma wani buri ne da kowa ke so ya cimma ma'ana shine gayar kowa da kowa abinda ake so mutum ya kai shine wannan matsayin na rabuwa da duniya da kullaliyo da ita fashammaru ilaihi don haka sai suka zage dantsi shine ma'ana shammaru mutum ya damara suka yi damara ilaihi zuwa ga wannan gudun duniya din wa amilu alaihi kuma aikin su kenan yau da kullun kawai duniya ta zama ba a jin dadi wannan akwai wata tsohuwar aqida ta wasu daga cikin addinai musamman a India na irin aqida su Mahatma Gandhi kun san Mahatma Gandhi kuna karanta tarihin sa ne yawa prime minister na can ko in ce ɗaya daga cikin founders na sabuwar India ta yanzu yana daga cikin masu irin wannan aqida shi yasa yake da wata magana mai kyau da ya faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don komai ba saboda ta dace da wannan abinnan aqida tasa abinnan magana tunani akan harkar talakawa da kuma gudun duniya kun ga har irin kayan da yake sawa ne mayafi ne da gyauto irin wannan kuma a irin wannan zamanin na kayan sawa da yawa da komai to akwai wanda suke daukar wannan shi kansa manufa ce ta rayuwa mutum ya cimma burinsa ta hanyar wannan to ya shigo musulunci ya shigo mutane a musulunci wannan abu to shi ne sai yake cewa su awam din su sun dauka wannan matsayi ne ko manufa ce da ake so a cimma wa qalu har suna cewa huwa afdalu min darajatil ilmi wal ibadati su a wurin su da kaje kana ta wani karatu kana ta sallar dare to wannan gudun duniyar kawai ba ruwanka da duniya ita kanta ibada ce baka jin dadi sai wahala da kazanta to je kuma ba ce kazantar ba wahala dai da rashin sa abu mai kyau ba kaya mai kyau ba abun hawa mai kyau ba komai ka zabi cewa wannan Allah yana son haka wannan fa shi muke zance idan mutum ba shi da shi dama ba a ce sai ka nemo ko kai sata ba zancen da muke shine mutumin da ya dauki wannan a matsayin ka'ida ce wai ibada ce Allah yana son haka Allah sa kun gane to sai yake cewa wara au kuma suna ganin az-zuhda fi dunya gudun duniya ghayata kulli ibadatin wa ra'saha duk wata ibada da ake yi su suna ganin ana yin ta ne don a kai ga zuhudu ba wai don a samu lada agun Allah a shiga aljanna ba ana yin ibadan ne domin a samu gudun duniya su abin da suke fahimta kenan ita ce gaya ita ce ra'as ita ce sama da komai na shine su suna ganin da haka wai Allah zai so mutum wa khawasuhum to mun ji wannan kashi na farko daga cikin wannan kungiya ta biyu su ne marasa karatunsu to manyansu kuma fa ko masu karatun ko shugabanninsu shine wa khawasuhum keɓantattunsu ra'au hadha maqsudan li ghairihi su suna ganin shi wannan gudun duniyan maqsudi ne amma kuma ba dankashin lali zatihi balli ghairihi su awam sun suke ganin wannan maqsudi ne li zatihi ai kun san bambancin li zatihi da li ghairihi ko a'a dalbai limin na san sun sani an ce abu li zatihi dan kashin kansa abu kuma li ghairihi dan waninsa malami suna cewa yanzu misali a abubuwan da Allah ya haramta akwai abin da yake haramun ne li zatihi akwai abin da yake kuma haramun ne lime li ghairihi yanzu misali shan giya haramun ne li zatihi zina haramun ne li zatihi aure a ce an haramtawa mutum ya auri wata mace saboda ya halatta ta ga wani wani shi kuma haramun ne lime li ghairihi mun gane auren kishan wuta ake ce masa ko yawwa kun ga ai asalin me bambancin surar auren da ba yi da wannan kisan wutar da kuma aure na al'ada wanda yake na halal ai kaga zama za a yi ga waliyi ga sadaki ga shaidu ga komai da komai an daura aure an tashi kaga kenan wannan asalinsa ya halatta to amma wancan saboda akwai wata manufa boyayya an kulla auren ne dan a halatta ma wani matar ta koma gunsa ai shi yasa aka haka haramta ko to malami suna cewa wannan shine misali na haramun li ghairihi la li zatihi kun gane wannan yawa to wannan ba a wannan babin take ba kawai li zatihi da li ghairihi ne ta sa ya kawo su dangane da wannan masu ibada masu zuhudu gudun duniya waɗanda ba masu karatu ba mabiya zan ce ka ce musu mabiya su suna ganin wannan gudun duniyar ai shine asalin ma abin da ake so in ka same shi ka gama cin nasara ita ce ibadar da Allah yake so su kuma malaman su da suke koya musu a ganin su ce suke ce a'a shi gudun duniyar da wannan wahalar ta rayuwa maqsudi ne la li zatihi bal li ghairihi dan wani abu ake yin hakan ba dan shi a samu kashin kansa ba menene abun gashi sai ce wa annal maqsud bihi abinda ake nufi manufar samun wannan bihi shi zuhudin duniya gudun duniya din shine ukuful qalbi ala Allah ta'ala shine ya zama zuciya ta lazimci ubangiji subhanahu wa ta'ala ukuf ana nufin luzum shi yasa ake cewa itikafi itikafi saboda luzumi ne a masallaci lazimtar masallaci asalin sa kenan shine ukuful qalbi zuciya ta lazimci ubangiji kaga wadannan ai zaka ce yi lalle masu karatun ne ko su wadancan da ba karatu ne da me su ba kuma ba san wata manufa a bayan wani abu ba suke ganin gudun duniyan nan shine komai in ka same shi ka gama cin nasara su kuma malaman sai suke cewa a'a ba gudun duniyar ne abin neman ba a'a abin neman in an yi gudun duniya saboda zuciya ta zama tare da Allah kaga wadannan ai sun danfi saboda sun hango manufar cewa zuciya ta zama tare da Allah ina nufin sun fi wadancan na farkon wal istighraqu fi mahabbatihi kuma sannan a nitse cikin mahabbar Allah ya zama cewa mutum yana ta iyo a cikin mahabba san Allah wal inabatu ilaihi da kuma komawa zuwa ga Allah wat tawakkulu alaihi da dogaro gare shi wal istighalu bi mardatihi da kuma shagaltuwa da abubuwan da Allah ke yarda da su da hanyoyin da ake samun yardar Allah fara au don haka sai suke ganin afdalul ibadati ibada mafi girma mafi daraja mafi falala ita ce dawama zikrihi bil qalbi wal lisani shine mutun ya dawama yana zikirin Allah a zuci da zikirin Allah a harshen sa kun ga wannan ai sun fi wadancan awam din dai sun fito da manufar haka cewa mutun ya kauce wa duniya ya koma bayan gari yayi tiskadi ya zauna baya kula kowa baya shigowa kasuwa in ka tambaye shi me ake a gari ma bai san komai ba yana ta zikiri amma kuma bai zo sallar jami'i ba bai zo sallar juma'a ba an yi jana'iza ba shi bai zo ta'aziyya ba duk waɗannan abubuwa da wajibai da mustahabi duk ba ruwansa da jama'a shi ya ware ibada kawai yake mun gane wannan to wannan kashi na biyu kenan daga cikin masu ganin cewa a ibada asalinta dalilin yinta ko wadda tafi ita ce wadda aka yi irin wannan tsari kamar suka ambata to bai kare ba har yanzu sai ce thumma ha'ula'i kismani to nan haula in barinta me ku so yake nufi yawwa alkhawas ai ya gaya mana waɗancan kashi na biyu sun kasu kashi biyu ko kashi na farko sune awam ga magarin mutane marasa mabiya to na biyun kuma sune khawas to khawas din sun ce gudun duniya ba shi kadai ake nema ba a'a shi sababi ne zuwa ga wani abu menene abun shine zuciya ta zama tare da Allah da'ima shi don haka a tsaya ai ta zikiri to su masu wannan abun khawas din su ma sun kasu kashi biyu mun ji ko abu ne kashi hudu mun ji kashi daya mun ji kashi na biyu kashi na biyun ya kasu kashi biyu to kashi na biyun biyun shi ma ya kasu kashi biyu ko na yawa in ka dauka misali muna da 1 and 2 to 2 din sai suka su me a and b ko yawa to yanzu kuma wannan b din sai ta kasu zuwa me ka ce b1 b2 kun indai kun gane shikenan biye da kuka sa ba laifi yawa to sai ya ce fal arifuna masana Allah a cikin waɗannan idza jaa al amru wan nahyu badaru ilaihi walau farraqahu su a cikin wannan masu gudun duniya dan ya samu musu kusantar ubangiji da dawwamar alaka da ubangiji din sune khawas din ko sai suka sun rabu kashi biyu sai na farko sai suka ce sune arifun sai suka ce idza jaa al amru wan nahyu idan umarnin Allah ya zo ko kuma Allah ya ce kada ai kaza to ba da ru ilaihi sai su gaggawa su aikata wannan abin da Allah ya ce aikata walau farraqahum koda ya raba zuciyarsu da wannan aikin da suke yi shine farraqahum mun gane saboda su a gurin su ai asalin maqsudi shine zuciya ta zama akifatan billahi ta zama ta makalewa Allah ta lazumci ubangiji to duk abin da zai raba ta da ubangiji ba ta so su awam din can wanda ba masu karatu ba da'iman suna ganin wannan tunda shine makasudi ai gudun duniyar anan an samu komai suna ganin in suka gudun duniya to sun gama cin nasara su ko masanan suka ce a'a ba gudun duniyar kawai ba a samu dai zuciya tana tare da Allah to in tana tare da Allah din kuma sai ga umarnin Allah ya zo kana zikiri ka buya a wani guri to sai Allah ya ba da umarnin aje sallar juma'a ya ba da umarnin aje sallar jami'i ayi kaza ayi kaza to su arifuna masana Allah in irin wannan abun ya zo koda zai raba su da Allah din wajen wancan zikiri to suna tafiya gun umarnin Allah suna kuma hannuwa daga abin da Allah ya hana kun gane wannan kaga wannan nasu yafi kyau ko wa azhaba walau farraqahum wa azhaba jami'iyatahum koda ya raba su kuma ya kore ya tafi yadda tattaruwa su wuri guda shine jami'iyatahu tattaruwa zuciyarsu tare da Allah shine ma'anan jami'iyya anan ba jami'iyya anan nufin kungiya ba anan nufin jami'iyya yawa ana nufin kaunuhum jama'atan ma'ana ko mujtami'atan kai nake so in ce ya zama cewa da zuciyarsu da kuma aikin da suke yi ai yana tattare ne da yaddar Allah da samun kusanci zuwa gare shi ko to koda umarnin Allah din nan zai raba su da wannan haduwa da dacewa da da'iman suna tare da Allah din to suna bin wannan umarnin na Allah su rabu da wannan hazzun nasu na kansu wal munharifuna minhum amma karkatattu daga cikin su yaquluna suna cewa al maqsudu min al qalbi jam'iyyatuhu abinda ake so fa a gurin zuciya shine zama da'iman tana tattare shine jam'iyya din ma'ana zuciya tana tattare da aikin da zai hada ta da Allah ta bangaren zikirin nan da tunani da binnan halwa da sauransu fa idza jaa ma yufarriquhu anillahi in wani abu yazo da zai raba su daga Allah to lam yaltafit ilaihi ko lam yultafat ilaihi ba za a waiwaye shi ba kawai sai a rubu da shi koda umarnin nan na Allah shi yasa anan su sai suka fifita zikirin da za su koma su yi su kadai a jeji suka fifita shi akan sallar jama'a suka fifita shi akan sallar juma'a kun gane wani abu to ta nan aka shigo kuma wancan din to sai yake cewa wai quluna hasuna cewa a wani baiti da suke kawo daga cikin baitocin su wai yutalabu bil awradi man huwa ghafilu a asalin yadda yake ko a cikin abin nan madarij salikin man kana ghafilan ne kuma haka dai sautin baitin zai fi dadi ko yutalabu bil awradi man kana ghafilan فكيف بقلب كل أوقاته ورده وي أي ورد شيء أبن زوجة دتكي غافلة غفلالية إتسي أكي نيما دا ما تي وردي إتا أكي نيما تي وني أيكي تجيتي سهلة تجيتي كذا فكيف بقلب كل أوقاته ورده تو إناكو غزوش يدى kullum ma lokacin ta kullum wuridi take don haka bata bukatar ta je kuma ta yi wani abu yauwa bata bukatar ta tafi sallah bata bukatar ta tafi wani abu dama duk inda aka ce bid'a sai ga hujjar ta ba za ka samu a Qur'ani ba sai dai irin wannan waƙoƙi ko ba haka bane sai aka fa waka ce wani ma ya ce kaza Allah mu dauke sauki to ya ce minti biyar amma kuma an ce thumma haula'i aidan qismani yi su din ma a kara su a karasa su ko zai fi yace sannan waɗannan har yanzu dai sun kasu kashi biyu to b2 kenan ko sun kasu kashi biyu sai a ce musu me kenan b21 and bma to inde kun gane shikenan wannan kashin shi ma ya kasu kashi biyu ma'ana waɗan su waye kenan almunharifuna din karkatattu duk wanda ya fada na karshe in yace haula'i dama galibi in dai ka san larabci haula'i damiri ne na jam'i ko ga qarib abinda yake kusa ula'ika shine na nesa da wadanda da ula'ika yace to kashin farko yake nufi don haka yace thumma haula'i aidan qismani to wadannan karkatattu su ma sun kasu kashi biyu yace minhum man yatruku alwajibati wal fara'ida li jam'iyyatihi akwai wanda yake barin farilla da farilla abinan wajibi da farilla dukkanin su kawai dan dai wai zuciyarsa ta tattara tare da Allah shine jami'iyyati wa minhum man yaqumu biha a cikin su kuma akwai wanda yana yin farillar yana wajiban wa yatruku sunana wan nawafila amma kuma bayan sunnoni da nafilfili ya bar sunna ya bar nafila wa ta'allum al-ilmi bayan neman ilimi ba ruwan su da karatu ya ce kai da Allah ba wannan ku ne kuke shan wahala ko bal wasu ma sun wuce wannan ba iya magana ilimi ba akwai ibadar ma da take wajiban duk sun ce kauyanci ne ma ai ko ka tsaba kawai in dai kana son wani to shikenan ka huta wa ta'allumal ilmi annafi da neman ilimi mai amfani wai wannan abun suna ganin shine mafifici ko li jam'iyyati saboda su tsaya tare da wannan ya zama ya tattara zuciyarsu ya hada da Ubangiji subhanahu wataala shine wa minhum man yaqumu biha wa yatruku sunana wan nawafila wa ta'allumil ilmi wa ta'allumal ilmin nafi'i dan meye haka din li ajli jam'iyyatihi dan dai zuciyarsa ta tsaya ta tattara da Allah to ibn qayyim ko ince malamin da ya kawo mana sai ce wal haqu abin da yake daidai bayan ya gama wannan zancen duk amma fa a wannan kashi na biyu zai fada mana bamu je kashi na uku da na hudu ba sai ce wal haqu abin da yake gaskiya annal jam'iyyata tattaruwar zuciyar nan ta zama tana tare da Allah da zikiri din nan da tunani da sauransu da komawa gefe ka rabu da mutane hazzul qalbi wannan rabon zuciya ne wa ijabatu da illahi amsawa kiran Allah kuwa haqqur rabbi haƙi ne na ubangiji kun gane wannan haƙi ne na ubangiji faman athara haqqa nafsihi duk mutumin da ya fifita shine athara ya fifita haqqa nafsihi haƙin kansa ala haqqi rabbihi akan haƙin ubangijinsa falaysa minal ibadati fi shay'in to ba shi da wata alaka da ibada ma'ana abin da yake yi ba sunansa ibada ba sunansa son zuciya mun fahimci wannan to sai mu tsaya anan saboda lokacin ya kure kuma ba abin da zamu iya karawa kai amma dai an fahimci dai abin ko yawwa in Allah maduke nan yawwa an gama da biyu saura biyu a kashe-kashen mutane dangane da kallon da suke wa ibada wace ce mafificiya mun ji kashi biyu ko kashin farko sune suwa ko da ke bari mu rufe lokaci yayi ma yi muraji mun gama insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk yau wannan kenan